sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu babaya ku makerin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin saki kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 13 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa dambarwar siyasar jihar Rivers ta sake zafafa inda gwamnatin jihar Fabura ya bada umarnin rusa ginin majalisar dokokin jihar batun da ya haifar da tada jijiyoyin wuya tsakanin mazauna jihar. Za ji kuma cewa cibiyar binciken al'amuran noma ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta samar da wani nau'in masara da kwari ba sa ci mai suna masaran tela. Kamar kowace daren ranar Laraba, yau ma muna dauke da rahoto da musamman akan yadda wasu 'yan Najeriya suke nuna damuwa game da zargin da ake wa 'yan sanda da na karban goro musamman akan hanyoyin kasar, wanda Hassan Umar Tambol ya hada mana. Akwai kuma labaran wasanni daga kasar Ghana da Ridwan Abbas zai gabatar. To amma kafin nan ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba rundunar sojan Isra'ila ta sanar da mutuwar sojojinta 10 a fadan da aka gwabza a arewacin zirin Gaza yayin da take kai hare-haren murkushe mayakan kungiyar Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-hare a wurare fiye da 250 a jiya Talata. Hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun hada da hari kan abin da sojojin suka kira wani gungu da ke shirin kai harin roka kan Isra'ila. A wani samame da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza sun gano gawarwakin mutum biyu da aka yi garkuwa da su a lokacin harin Hamas na watan Oktoba, lamarin da ya sa sojojin Isra'ila mayar da martani. Wani kakakin rundunar tsaron Isra'ila ya ce mayakan Hamas sun tsare mutanen da suka yi garkuwa da su a karkashin kasa a sassan Gaza masu cunkoson jama'a, lamarin da ya sa ceto su ya zama da sarƙaƙiya. Amma ya ce Isra'ila ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba a ƙoƙarin da take yi na 'yantar da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su. Daya daga cikin manyan 'yan takara na jam'iyyar adawa a zaben shugaban kasar Congo da za a yi mako mai zuwa, Moise Katumbi, ya dakatar da wani yakin neman zabensa a yau Laraba bayan da aka yi wata mummunar arangama a daya daga cikin gangamin yakin neman zabensa. An yi harbe-harbe kuma wasu mutane da dama sun jakata, yayin da Katumbi ke jawabi ga magoya bayan sa a garin Mwanda da ke gabar teku a jiya Talata, lamarin da ke nuni da karuwar fargaba gabanin zaben ranar 20 ga watan Disamba. An sami mabambantan bayanai game da aukuwar lamarin. A cikin wata sanarwa, gwamnatin lardin ta faɗi cewa dogarawan Katumbi sun yi harbin gargaɗi bayan da hayaniya ta kauri tsakanin dandazon jama'ar da suka taru. 'Yan sanda kuma sun yi amfani da barkonan tsohuwa don kwantar da hayaniyar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan kula da tsaftar muhalli da kiwon lafiya a ƙasar Kamaru suna sanya maganin kwari a gidaje don kashe kuɗin cizo da suka addabi yawon da babban birnin ƙasar da ke tsakiyar Afirka da kuma garuruwa da ƙauyuka da dama. Jami'an gwamnati sun ce matafiya daga ƙasashen Turai ne suka kawo kuɗin cizon, inda wasu ƙasashen nahiyar ke fama da su sosai. Ga Aisha Ma'azu da fasarar rahoton Moki Edwin Kenzika, wakilin Muryar Amurka.
Mazauna Yaounde, babban birnin ƙasar Kamaru, sun ce suna sa ran tawaga daga hukumar kula da tsaftar muhalli za ta je gidajensu don taimaka musu kawar da kuɗin cizo da suka mamaye gidajensu. Kufo Marilyn, 'yar shekaru 29, mai sayar da 'ya'yan itatuwa, tana zama ne a Madagascar, wata unguwa da ke kusa da Yaounde. Kufo ta ce da farko ta fara kashe kuɗin cizo a gidanta da maganin kashe ƙwari, tana tunanin cewa ƙananan kyankyasai ne. Ta yi mamaki a lokacin da 'ya'yanta uku suka samu matsalar rashin bacci da daddare, kuma alamun cizon ƙwarin ya nuna a jikinsu. Kufo ta ce ta kai 'ya'yanta asibiti domin a duba lafiyarsu, amma kuma galibin makwabtanta da su ma suka ce suna da kuɗin cizo a gidajensu talakawa ne, kuma ba su da ƙarfin kai 'ya'yansu asibiti a duba su. Gwamnatin Kamaru ta bada rahoton cewa kudin cizo ya mamaye gidaje da yawa a wasu unguwanni marasa galihu dake birnin Yaounde. Ma'aikatar lafiya ta Kamaru ta ce kudin cizo na fitowa da daddare ya sha jinin bil'adama, kuma yawancin lokuta abin tada hankali ne, ga kawo matsalar bacci, fargaba da matsananciyar damuwa. Gwamnatin ta ce ta tura ɗaruruwan ma'aikatan kula da tsaftar muhalli da lafiya don sanya maganin kwari a gidaje don kashe kudin cizon. Marlene Lungu, ma'aikaciyar lafiya ce a asibitin Gunduma na Site Fort a Yaounde.
Tu tente ménage 24 ans confirmé la présence de punaises de lit dans
Lungu ta ce gidaje 24 daga cikin 30 da suka ziyarta a babban birnin Kamaru da safiyar Laraba suna da kudin cizo sosai da suka koyi a cikin katifu da gadaje da kuma kujeru. Lungu ya ce fiye da kashi 70 cikin 100 na farar hula a wasu unguwannin Yaounde dake da cunkoso sun bada rahoton ganin kudin cizo a gidajensu da shaguna. Gwamnatin Kamaru ta ce bayan birnin Yaounde da kuma Douala inda ake hada-hadar kasuwanci, akwai fargabar garuruwa da ƙauyuka da dama sun kamu da kudin cizo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu fara bude tafsirar rahotanninmu daga jihar Rivers din tarayyar Najeriya. Dambarwar siyasar jihar Rivers ta sake zafafa, inda gwamnan jihar Mr. Siminalayi Fabura ya bada umarnin rusa ginin majalisar dokokin jihar da ke kan hanyar Basco a jihar Rivers, batun da ya tada jijiyoyin wuya tsakanin al'umma wato Rivers kenan da masu sharhi, kuma suna da kuma al'amuran yau da kullum suna ta tsokaci akan wannan batun. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sakkwato ya aiko mana da rahoto akan haka daga birnin Port Harcourt.
Dambarwar siyasar jihar Rivers ta dauki wani sabon salo, musamman tsakanin gwamnan jihar ta Rivers Musa Siminalayi Fubara da tsohon mai gidansa a siyasance, wato tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yansan Muke, wanda shine ministan Abuja a yanzu. Wannan rigimar dai ta kara kazamta, sannan kuma ta dauki hankulan duniya, ba ma Najeriya kadai ba, to sai kwatsam aka waye gari aka ga wasu manyan katafiloli guda 6 inda suka rusa ginin majalisar dokokin jihar Rivers da ke kan titin Masko a birnin na Port Harcourt kamar haka. To sai dai kuma a wata sanarwa da gwamnatin jihar Rivers ta fitar mai dauke da sa hannun kwamishinan ma'aikatar watsa labarai ta jihar ta Rivers Honorable Joseph Johnson, ta ce gwamnatin jihar ta Rivers ta bada wannan umarnin ne a rusa majalisar dokokin ta jihar Rivers da nufin aiwatar da gyare-gyare. Dama dai 'yan majalisa 27 ne daga cikin adadin 32 masu goyon baya ga tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yansa Muke, wanda suka sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC mai mulkin Najeriya, yayin da 'yan majalisar dokoki 5 ke goyon baya ga gwamnan jihar ta Rivers Musa Siminalayi Fubara, inda wata kotu a jihar ta Rivers ta bada umarnin 'yan majalisa 5 su gudanar da wani zaman gaugawa a majalisar dokokin jihar ta Rivers, inda kuma aka zabi daya daga cikinsu a matsayin shugaban majalisar dokokin jihar ta Rivers. Kuma kamin rufe majalisar, sai da gwamnan jihar ta Rivers Musa Siminalayi Fubara ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2024. Kungiyoyi da dama da matasa a jihar ta Rivers na ci gaba da gudanar da zanga-zanga kan kiraye-kiraye kan cewar a kawo wa jihar Rivers dauki. Yan jihar ta Rivers zai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da hali da aka shiga. Musa Dik Saroni dan jihar ne ya ce
the situation in Rivers one after the other by the day, the issue of God for that reason,
yana cewa ne abin da ke faruwa abin takeici ne, kuma ina so in tabbatar maka da cewa tun dawowar mulkin demokradiya a shekara ta 1999 babu wani katabus da ɗan siyasa suka yi a yankin na Niger Delta musamman jihar Rivers. Ina tabbatar maka da cewa abin da ke faruwa a yanzu abin kunya ne, a ce ƴan majalisu 27 daga cikin 32 sun bi tafarkin tsohon gwamnan jihar Rivers Barista Yansan Muke. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun dai na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum.
Kiya abin da ke faruwa a jihar Rivers abu ne wanda za mu iya cewa ya riga ya kai matakin la haula wala quwwata illa billah. Al'amari ne da ya fara a jariri aka yi wasa da shi har ya kawo wannan mataki, wanda kuma shi yake nuna cewa an rasa masu fada a matakin jiha, sannan an rasa masu fada aji a matakin tarayya. Yau da akwai masu fada aji da wannan namari bai kawo ba. An wayi gari ya garzaya kotu, shi gwamnan ya nemi izini ya kotu cewa ta ba shi dama ya nada shugaban majalisa, kuma aka ba shi wannan dama ya nada har ya sami ikon gabatar da kasafin kuɗi na shekara mai zuwa.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoto. Cibiyar binciken al'amuran noma wato Institute of Agricultural Research ta Jami'ar Ahmed Bello da ke Zaria ta samar da wani nau'i na masara da kwari ba su ci da ake kira Taylor maize. Ana fatan irin masaran zai taimaka wajen magance matsalan karancin girbi sakamakon kwari da ke farma gonaki. Wakilin muryar Amurka Baraka Bashir ta yi tattaki zuwa gonar da aka shuka irin don gwada tsarinsa, kuma ta aiko mana da wannan rahoto.
Malama Halima Jikan Gomma ta shafe shekaru 10 tana noman masara, amma a bana ta ce ta yi asara mai girma sakamakon wasu kwari da suka mamaye gonar ta.
Idan na shuka masara buhu daya a wannan gona tawa, ina samun kimanin buhu 40 akalla ko 40 ba daya. To wannan shekarar da Allah ya nufe ni da jarabawa ta wannan matsalar wannan tsutsotsi da suka shigo gonar, da na noma buhu dayan yadda na saba samu, ban samu ba ko rabi ban samu ba, sai na samu buhu 15.
Cibiyar da ke binciken harkokin noma wato IAR da ke Zaria na aiki tukuru domin lalbo wa manoma kamar Malama Halima hanyoyin kawar da asara a harkar noman su na masara. An fara binciken irin da ake kira Taylor maize ne a shekara ta 2019, wanda aka gudanar da gwaje-gwaje a gonakin wasu manoma a kananan hukumomi guda 5, ciki har da karamar hukumar karaye a jihar Kano. Malam Nasir Adamu da ke karamar hukumar karaye na daga cikin manoma da aka gudanar da wannan gwaje-gwaje a gonarsa.
Ita wannan tsutsa ta zame mana babban kalubale, iri wanda yake yana da kariya ga wannan tsutsa, amfanin gonar mu zai karu, sannan kuma kudin shiga da manomi yake bukata za su karu.
Professor Rabiu Adamu shike jagorantar wannan bincike, ya ce wannan irin masaran na daukar kimanin wata 3 ya tsuro har a girbi. Professor ya kuma bayyana cewa wani irin nau'in kwari ya zo wa manoman Najeriya a shekaru 6 da suka wuce, wanda ke janyo asarar amfanin gona da kaso 60 cikin 100 na abin da za su samu.
Muka samu irin ruwa guda 4 wanda muka tabbatar suna da inganci, shi ne muka kawo su nan gonakin manoma. Mun riga mun bincike a samaru a can ma'aikatan mu, to su ne ta lalle suna da inganci, amma ba bincike ba a yi a gona a ma'aikata. Dole an kawo manomin da bai san me yake yi ba, tabbatar cewa eh wannan fasaha da muka kawo, wannan irin ruwan da muka kawo gaskiya eh suna jure mu wannan kwaron, kuma suna yi da wuri, kuma suna da auti.
Shugaban cibiyar hukumar binciken harkokin noma wato IAR Professor Ado Yusuf ya ce cibiyar su na bincike kan sabbin fasaha da za su inganta harkokin noma.
Dai cikin shekarun nan da suka wuce muna da irirrika na masara kusan 69, a nan arewa akwai inda yake noman masara ba zai yi ba saboda matsala na abin da ake kira wato striker, wuta-wuta kenan. To sai muka kirkiro masara wanda ko da ka shuka a gonan da akai wuta-wuta, wuta-wutan nan ba zai yi masara nan komai ba.
Da wannan iri, matsalolin manoma kamar Malama Halima sun kusan zama tarihi da zarar Taylor maize ya shigo kasuwa. Ko a shekarar da ta gabata, cibiyar binciken harkokin noman ta gudanar da gwaji a irin wannan a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Baraka Bashir, taskar VOA daga Kano a Nigeria.
To a gaida Baraka Bashir da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko lokaci ne da Hassan Umar Tambol zai gabatar da rahoto na musamman.
Kun samu yancin kan Najeriya da ƴan Najeriya dan kasan nan ke zargin jami'an tsaro musamman ƴan sanda da cin hanci da rashawa a bakin aiki na baya bayan nan da ya faru da ya dauki hankalin ƴan Najeriya shine wasu ƴan sanda a jihar Oyo da suke aiki a kan hanya suka tare wata baturiyar kasar Poland mai yawon bude ido a tsakanin garuruwan Mania zuwa Isenyi a jihar ta Oyo suka nemi ta ba su kuɗi wanda aka yada a bidiyon yanar gizo aka kama ƴan sandan wannan lamarin ya sanya ƴan Najeriya sun nemi a hukunta ƴan sandan kana ƴan Najeriya da dama sun yi Allah waddai da wannan matakin ƴan sandan
sunana Demetawa kin so gaban tasa Akinyele Ibadan abun bai dace ba kuma bai kamata a ce irin abun yana faruwa don shi wanda aka karba kuɗa hannun shi ma dan kasan waje ne ba dan Najeriya ba kuma an yi recording an sa akan internet kowa yana gani ba ta sunan Najeriya kuma bai dace ba bai da kyau kwata-kwata sam-sam bai da kyau
ƴan sanda sun kama waɗannan ƴan sanda da ake zargi da tambayar wannan bature ya taba su kuɗi kana ganin cewa abin da ƴan sanda suka yi yayi daidai
ni na ji daɗi da haka kuma a hukunta su saboda wata rana wani ba zai yi ba
sunana Jamilu Tanimu Akinyele Ibadan gaskiya irin waɗannan abubuwan da suke tasowa ga ma'aikatan mu na Najeriya ga forina ma wanda ya shigo ƙasar mu ya gani irin abin da ake masa aka yi bidiyo aka zuba a duniya ya zama cin mutuncin mu ƴan Najeriya an kada mu na kiman ƙasar mu sannan abin ya zama cin hanci da rashawa yayi wa ba mu ƴan Najeriya ba ma hadda baki yanzu ya zama waɗanda suka zo suka shigo za a raga musu ba kaga wannan yana da kyau hukuma ta dau matakai da kyau gare su a hukuntar da su direban ta idan an bintike shi takardun motar sa lafiya lau particular din sa lafiya lau direban license komai ya kiliya to menene ma'aikaci zai nema hannun shi sai rabu da shi ya wuce da matsala to kuɗin mine za su nema magana an sa kuɗi hannun ta babu ko da muka gani bidiyo din aka nuna suna maganan ta basu kudi kaga wannan ba kima bane an zubar da mutuncin mu da na kasar mu
sunana Usman Tiyaman ba Ibadan to a gaskiya sun yi rishin mutunci kuma sun zubar da darajar Najeriya wannan abu da suka yi bai kamata su da za su kare ta yau kuma su ne suka zalunce ta kuma ya kamata a dauki mataki akan wannan abu kamata ya dama hukunta su dan saboda gaba wani ba zai yi ba
kamar da a baka shawara wani irin hukunci kaga ya kamata a yi musu
to ya kamata a yi musu hukunci daidai da lahin da suka aikata
wasu na cewa irin wannan mataki ko halin da ƴan sanda suka nuna zai sanya masu yawon bude ido su daina shigowa Najeriya
iya kwarai ko za su iya daina zuwa tunda kaga yanzu irin wannan abubuwan su suka faru Kaduna rishin kaga kyautawa kuma irin wannan rishin da'a ne ina ma'aikata ba jami'an tsaro da sojojin da ƴan sanda da haka suke cutar talakoki wallahi duk wanda jin labarin ana wannan abu Najeriya to ba zai shigo Najeriya ba dole ya guji Najeriya dan ya san aka zo zai a cuce shi
sunana Muhammad Abubakar to gaskiya abin da zan faɗa ga abin da ƴan sandan Najeriya ke yi wannan gaskiya matsayin kaki wanda ka ta police ne to gaskiya wannan cima ba ne ga Najeriya da kuma kasa baki dai wallahi saboda a ce mai kaki mai muhimmanci irin wannan ina tare baki yana cin zarahin su yana walakanta su tsakanin Allah saboda kudi kaga sun kare darajar Najeriya kuma sun kare darajar mutanen Najeriya baki dai saboda akan kudi kuma kudin ga wanda ta kare kariya ba dan ka diba matsayin police a Najeriya da shi a ce kuma shi mai wannan matsayin shike zuwa yana tare baki yana tashi an shi kudin su wai saboda sun toya mu ba sata ba mai ta kaga wannan ba karamin cima ba yana Najeriya kasa ta samu ba saboda Allah ina kira ga inda hukumar ta shafa don Allah a dauki mataki akan wannan don Allah a kwato mana haƙƙin mu
wannan matakin ƴan sanda jihar Oyo na tambayar kuɗi ga wannan bature ta zo ya bude ido a Najeriya wace irin illa kake ganin zai yi wa ƙasar mu Najeriya
to illa da zai wa ƙasar mu Najeriya gaskiya ba ta ma ƙarguwa saboda Allah sai dai mu roki Allah shi mana magani
ko da yake Allah daya gari bamban wani dan Najeriya ya ce abinda ƴan sanda suka yi ya dace
sunana Salisu Isa ƴan sanda sun yi daidai kuma aikin su yayi kyau
saboda muka ce yayi daidai kuma yayi kyau
matsayin mu na ƴan Najeriya mu muna bukatan haka ya dinga faruwa dan mun dade a cikin wannan yanayin dan sanda ya tare ka ya ci mutuncin ka ya wulakanta ka shugabannin mu suna ji ba su taba daukan mataki ba
to ba ka ganin cewa wannan bature ya ce ta fito daga Turai domin yawon bude ido kuma aka yi mata wannan dan sanda suka ce ta ba su kudi kana ganin ya kamata
domin mai hali idan ka je ka fadi halin shi a wani wuri kace ga halin da yake yi maka yana iya musantawa amma idan wani ya zo daga wata kasa ya zo aka yi mishi zai ba da shaidan hakan ya faru ya koma kasar shi ya ce ga irin abin da aka yi mishi a Najeriya.
Amma wasu na ganin cewa irin wannan hali da 'yan sanda suka yi zai zubar da mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya kuma ya yi kyau ba.
Mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya ya dade da zubewa. Za su gyara, su yi tunani su gyara. Yanzu direbobi da masu mashin da manyan motoci da kananan mota, ɗan sanda ko soja ko road safety bai damu da takardunsu ba, bai damu da kula da lafiyansu ko kula da lafiyar hanya ba. Direba ya yi overload ya dauki fasinja daidai duk ba a damu ba, in ya zo dai ya bada kuɗi.
Kai ka taba ganin haka a hanya?
Ni an yi min, an sha ina tafiya da mashin a kama ni in bada takardu, a karba a rike, a tafi da su, dole sai na bada kuɗi kafin karbo. Takardanka a Najeriya kuɗin aljihunka.
Sunana Hassana. Ai wallahi sun yi daidai da aka kama ɗan sanda. Saboda abubuwan da ɗan sanda suke matalakoki ma ya ishe su. Ka fita da ƴar motar ka zaka nemo ma iyayenka da ɗan uwa abinci. Abinda zaka samu, abinda ɗan sanda za su karba yafi abinda zaka samu yawa.
To waɗannan ai Bature ya ce ba ma ƴan Najeriya ce ba suka ce ta ba su kuɗi. Ba ki ganin cewa wata kila sun ganta kila tana da kuɗi da yawa ne?
To gaskiya ne ka san dama aikin tunda ba aikin gaskiya ake ba, bai ma kamata a kama bako ba. Wanda ya zo ya san sirrin garin ku. Kaga sun ƙara ƙarfi, in ɗan Bature ta koma gida zai ta ce Najeriya corruption ake yi. Alhalin gwamnati na yi daidai da gwargwado yana biyan su haƙƙin su.
A ganin wannan yana ɓata sunan Najeriya a idon duniya?
Wallahi ya ɓata sunan Najeriya a idon duniya ne cikakken 'yan Najeriya ce. Na yi baƙin ciki da jin wannan magana.
Shi ko Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Sokoto cewa ya yi.
Watan babban magana Hassan tsari irin na Najeriya. Yana tilasta mutane su karbi hanci ko ba su so ba. Don nasu haƙƙi idan an bashe shi daga manyan su bai sauka ƙasa. Manya su kuma sun ɗauki waɗannan na ƙasa su je su samo ma kansu. In sun samo ma kansu su yamma manya. Shi yasa a lokacin da an ka sa an ka kama. Ita iske yin hukunci shi wuya ƙwarai da gaske. Waɗannan 'yan sanda sun tare wannan mata don tana Baturiya ne yasa ka ji ana ta surutu. Amma in ba don tana Baturiya ba kowa ka yawo bisa tituna. Na ƙasar mu Najeriya kowaye shi kina gani yanda jami'an tsaro ke an saka kuɗi akan titi wannan ba sabon abu bane manyan su sun sani kuma an sani zaka ga laifin su suna an san na goro akan hanya amma kuma kai kokari ka duba ka gani wasu su ana turo su kan hanya gaba a ba su haƙƙin su batar da cewa an yi tsari wanda an baka haƙƙin ka wanda yana kula da kai kai ko in ka sa hadama ta wuce nan ita ko hukunci ta hauka yanzu Baturiya an ka taba shi yasa kaji wannan surutu ya yawa.
To Farfesa, kamar abinda jami'an tsaro ke yi a Najeriya musamman irin na 'yan sanda na karɓa na goro akan hanya kamar sauran kasashen duniya irin nahiyar Afirka ma ana irin haka nan.
Da yawa kasashe har da na Afirka zaka iske bakin gwargwado waɗannan da aka ba wannan aiki ana ba su haƙƙin su. Idan zama daji ya kama ka kana da wani abu na zama daji daban da abin da ya shafi albashinka. Idan zama bisa hanya ya kama ka kana da shi kuma shina kaiwa gare ka. Don haka ga ashe dole in dai ba dama mugun mutum ne kake ba dole ka kama kanka a Najeriya za a kai ka daji kana jami'in in tsaro in dai karami ne kai haƙƙin ka an hissai amma manya sun taushe shi sun barka in kai magana kuma ai ma horo mai tsanani wani bi kuma yunwa na can na isakka kullu sai ya za mu dauki lallafi mu azama kananan ƴan sanda da Abdus Titi ba kananan ƴan sandan da Abdus Titi ba su ma wa'anta cina kana ji kana gani waɗanda an manyan suna can ciki aka kake ciki su wata tara da
to Farfesa ina mafita ga wannan matsala.
Mafita mu komo matsali na gaskiya. Mu yi aiki wanda ya kamata mu tabbatar da cewa an ba kowa haƙƙi ne.
Wannan dai ba shine karo na farko ba da aka kama ko aka zargi 'yan sandan Najeriya da cin hanci da rashawa. Sai dai abin ya yi kusa zama bisa kan mai tsotsai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ta gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da shirin labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Tsohon kocin Ghana South Club na Akudo ya yi imani cewa Black Stars da muke da shi yau na bukatar shirin gaske in har suna son su tabuka abun kwarai a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023. Kasar Ghana da kusan shekaru 40 kenan bata ci kofin AFCON ba za ta kara da kasashe irin su Masar da Mozambique da Cape Verde a Ivory Coast. Game da abin da ya ce ne nasarar Chris Hofton zai dogara ne akan da'a da dagewa da kuma shiri mai ƙarfi. Na yi imani da haka amma ana buƙatan a yi aiki sosai kan akai ga cimma haka waɗannan abubuwa ba za su zo cikin sauki ba zaka shirya kuma ka sa ido gaba ƴan wasan nan da anka hada da waɗanda ke da ƙwarewa sun gajiya sun gayyau nayi imani akan su inji tsohon kocin din na Asante Kotoko har yau tsohon kocin din na Black Star ya sakuno ya bayyana cewa babban dansa Charles Jessa Jahman ne ya nuna sha'awar yi wa gana wasa Jahman da yanzu haka yake taka ta maula a SBA World of Mannheim a rukuni na uku a kasar Jamus ya buga kungiyar Jamus na ƴan ƙasa da shekaru 17 a cikin wata hira da Graphic Sports sakuno ya bayyana cewa dansa ya nuna sha'awar ya bi takun ubarsa ya buga wa gana sai dai akuno ya ja hankali cewar hanyar dan nasa zuwa babban kungiyar kwallon kafar kasar Ghana zai gamu da kalubale kasancewar sa a ligin din dake a ajin kasa-kasa Sakuno wadda ya koyar da Asante Kotoko ya gargadi dan nasa yayi aiki tukur kuma ya sa ido bisa samun wuri a Premier League in yana son ya buɗa wa kansa kofofi da za a karbe shi a Black Stars kungiyar Accra House of Oak ta yi kara ga hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA game da halayen alkalin wasa Reginald Collins Amua yayin wani wasan su da Asante Kotoko Fobia ta faɗi da ci 3-2 amma take zargin alkalin wasan da yin abun sorai da halaye na rashin kwarewa club ya nuna cewa alkalin Dahir Aini yayi watsi da satan gida ya amshi golin din Kotoko na biyu game da abu da House of Oak ta ce ne halayen alkalin na da ayan tambaya kuma ya taimaka wa sakamakon wasan wannan ba shine farkon lokaci da Reginald Collins Samuwa yake shan suka game da aikin sa ba yayi alƙalancin wasanni guda biyar a Premier League shekara ta 2023-24 da ke gudana sa'an nan an zarge shi game da yadda yayi alƙalancin a wasanni da yawa wannan wasan na Asante Kotoko Samuel Unkun yayi imani cewa kawancin kamfanin sa da tsohuwar clubin sa zai bar clubin ya bunƙasa da yake magana da ƴan jarida Unkun wadda ke mallakan SNKun Football Management ya ce za mu taimaka wa Kotoko ta yi rangadin Turai muna son ba Asante Kotoko da magoya bayan ta kwarin gwiwa muna son su san cewa gobin Kotoko yana da kyau kamfanin na Unku muna yin kawance da Kotoko yayin da suke shirin yin rangadin Turai manufar rangadin shine sadarwa da kuma cusa kwarewa ga ƴan wasan su gabanin kaka ta shekara ta 2024-2025 Unku yayi imanin kawancin na SNKun Football Management da Kotoko zai amfanar ainun da wannan muka iso karshen labaran wasannin Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice
to a takaice a yau labaran da sojojin Isra'ila ta sanar da mutuwar sojojin ta 10 a fadan da aka gwabza a arewacin zirin Gaza yayin da take kai har-haren murƙushe mayakan kungiyar Hamas Rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta kai har-hare a wurare fiye da 250 a jiya talata har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun hada da hari kan abin da sojojin suka kira wani gungu da ke shirin kai harin roka kan Isra'ila a wani samame da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza sun gano garuwakin mutane biyu da aka yi garkuwa da su a lokacin harin Hamas na watan Oktoba lamarin da ya sa sojojin Isra'ila mayar da martani Ɗaya daga cikin manyan 'yan takara na jam'iyyun adawa a zaben shugaban kasar Congo da za a yi mako mai zuwa Moise Katumbi ya dakatar da wani yakin neman zabensa a yau Laraba bayan da aka yi wata mummunar arangama a ɗaya daga cikin gangamin yakin neman zabensa. An yi harbe-harbe kuma wasu mutane da dama sun jakkata yayin da Katumbi ke jawabi ga magoya bayansa a garin Mawanda da ke gabar teku a jiya talata lamarin da ke nuni da karuwar fargaba gabanin zaben ranar 20 ga watan Disamba.
To masu sauraro iya abin da zamu iya kawo muku kenan a wannan daren sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Vision wadda ta shirya ta kuma bada umarni
da ma injiniyan mu na wannan dare Mr. Bill Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi kwanan lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun mu amin wassalam.